Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi ga kuma cikakkun labarai wanda ni Usman Ahmad Kabara zan karantu. Har ya zuwa yau dai masu zaben da suka kada ƙuri'unsu a Jamhuriyar Niger suna dakun jin sakamakon zaben da aka aiwatar a makon da ya shuɗe wanda aka yi na shugaban ƙasa da 'yan majalisu. To sai dai kuma suna da sauran jiran da zai kai wata ɗaya nan gaba kafin a san wanda zai lashe bayan zagaye na biyu da za a yi na zaben, domin kuwa sakamakon da ya fito ranar Juma'a ta shekaran jiya ya nuna cewa shugaban ƙasar mai ci ya sami kaso 48 ne, wanda shi kuma Muhammadu Isufu ɗin, wanda shi ne akan karagar mulkin a halin yanzu, yake kan gaba. Sai kuma wanda yake babban abokin hamayyarsa, wato Hama Ahmadu, yake manne da shi a baya a matsayin wanda ya biyo shi a karo na biyu. To amma kasancewar Isufu bai kai kaso 50 daga jimillar ƙuri'un da ake bukata ba, to dole za a yi zaɓe karo na biyu na Yadikanin wani. Tsohon firaminista Hama Ahmadu dai yana garkama ne a gidan yari, inda daga nan suka ya dinga yin kamfe na zaben shugaban ƙasa da yake nema, wanda ake zarginsa bisa safarar jarirai. Kasar Kamaru ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya sun ceto ɗaruruwan mutane da 'yan Boko Haram suka yi garkuwa da su, sannan sun kashe fiye da 'yan ta'addar na Boko Haram kusan 100 a wani samaman da suka kai. Kwamandojin askarawan sun ce hakan ta faru ne lokacin da suka yi wa wani gari mai suna Kumahi jirar mikiya a kan iyakar Najeriya da Kamaru wani shirin ratattaka 'yan Boko Haram ne suka kai harin a kansa, wanda kuma ya sun yi wa garin katutu. Harin sojin ya share kwanaki uku ana yinsa kamar yadda suka bayyana, wanda shi ne ya kawo wannan nasara. Ba dai wata hujjar da ta tabbatar da wannan labari ko rahoto. Abinda ya biyo bayan wannan rahoto shi ne an tattauna da sojojin Najeriya da na Amurka kan shawarar cewa ko za a kai mashawartan soji zuwa Maiduguri a Najeriya. Wani jigo a Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa ana nan ana tattauna yiwuwar ko za a kai mashawartan sojojin zuwa Borno, amma har yanzu ba a kai ga matsaya ba tukunna. Hukumomi a Somalia sun bayyana karuwar yawan waɗanda suka mutu a harin kunar bakin wake a Mogadishu, babban birnin kasar, wanda aka yi ranar Juma'a, inda yawan su ya kai kimanin guda 25. Wasu ma'aikata ko ma'aikacin asibiti na wanda ake kira Madina Hospital ya faɗa wa muryar Amurka cewa mutane 8 daga cikin guda 34 da aka kai asibitin ranga-ranga sun mutu sakamakon munanan raunukan da suka ji a lokacin fashewar bama-baman. Wasu kuma gawawwaki guda 3 aka fito da su daga wasu gidajen da bam ya dagargaza a kusa da otel ɗin SYL. Kusan mutane 60 ne suka jikata bayan buɗe wutar da wasu mahara guda 3 suka duro a cikin mota suka yi suna ƙoƙarin kutsawa cikin otel ɗin, amma jami'an tsaro sun bindige su a nan take. Otel ɗin dai yana kusa da fadar shugaban ƙasar ne, wanda mafi yawancin waɗanda suke sauka ko kuma waɗanda suke zuwa otel ɗin sun haɗa da manyan ma'aikatan gwamnatin ƙasar. Tuni dai Al-Shabab suka ɗauki nauyin wannan mummunan hari. To labarin na zuwa muku ne fa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙungiyar Duniya game da 'yan gudun hijira ta duniya ta ba da rahoton cewa ana fa samun ƙaruwar masu ƙoƙarin tarar aradu da kawo wajen haurawa Turai daga ƙasashen yankunan da suka fito na Sahara Afirka, ta inda suke ratsawa ta cikin teku a manyan kwale-kwale da ke fuskantar hatsarin salwantar rayuwarsu bayan sun baro kan gabar teku daga ƙasar Libya a ƙoƙarin tsallakewa zuwa Italiya. Lisa Shacklin ta kuma bayyana cewa wannan abu yana ja suna mutu mutuwa domin kuwa ko a ƴan makonnin nan sai da mutane sama da 1000 aka ceta daga kan teku aka kai su kan tashar jiragen ruwa da take kasar Italiya kamar yadda ita jami'ar a wannan hukuma ta bayyana rahoton ya nuna cewa mafi yawancin mutuwar da ake yi tana faruwa ne sakamakon sikewar numfashi da yake makare waɗanda suke cikin jiragen ruwan a kokarin su na fita turai wanda suke rasa iskar da za su shaka Yarjejeniyar tsagaita wuta ga dukan alamu a kasar Siriya mai fama da yakin basasar fiye da shekaru 5 tayi matukar tasiri ta kuma fara yayyafa al'amuran ruwan sanyi a karan farko tun bayan fara yakin wannan yarjejeniya dai kasar Amurka da Rasha ne suka kullata bisa yunkurin kawo karshen wannan yaki na basasa wakilan majalisar dinkin duniya a Siriya sun ce ga dukan alamu wannan yarjejeniya za ta zama maslaha a Siriya bisa yadda kowa yayi na'am da ita a kalla kungiyoyin ma'a guda 97 daga cikin 100 ne suka yarda da cewa za su yi ruwa da tsaki dan ganin sulhun ya dore dan ceto rayukan mutanen da ake kashewa a kullum safiya wanda munanan har-haren ke kashewa mafi yawanci fararen hula ne ba da yan kungiyoyin ta'addanci irin su ISIS Al-Qaeda ko kuma magoya bayan su irin su Al-Nusra a wannan yarjejeniya da aka kullata a birnin New York ta nan Amurka Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton yar kuma takarar shugabancin Amurka a ƙarƙashin tutar jam'iyyar Democrat wato Hillary Clinton ta lashe zaben fidda gwani na jihar kudancin Carolina da gagarumin nasara da ta ninninka ta shi wanda yake biyo bayan ta na hamayya wato Senator Bernie Sanders wannan nasara da Hillary ta samu ta samu ne gab da zuwan zaben da ake sa rai wanda suke kira Super Tuesday wanda shine babban zaben fidda gwani da yake wani tun ma kafin wannan zabe ya kammala da aka yi din aka nuna cewa ita Hillary tana kan gaba har gidajen radio ko talabijin suka bayyana cewa ita ce za ta lashe tun dai da aka samu nasarar shi Bernie Sanders daga shalkwatarsa ta neman yakin neman zaben ya tabbatar da cewa ya mika sakon gaisuwa tare da cewa yana mata murna da wannan nasara da ta samu kaso 30 na jin ra'ayin jama'a shine yanzu abin fargabar ko bani zai tsallake ko kuma a
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa
Nagari na kowa
Me yasa kun ka fi son ku yi sana'ar tumatiringa da zuwa makaranta?
Mama ina tambaye ki ta Allah ko ta boko?
Duka.
Ta Allah muna so.
Ni mama ku ce wai su kakan su nike ko?
Warai ko.
To ke gani amma ke gani ya boko.
Warai ko.
Yanzu bi ga shawa bai da nayi to ga mutane.
Wallahi ko ƙwarashi official quality cikin quality.
Wasu ƴan mata da suke talla mai makon zuwa makaranta a jihar Kebbi muna kuma da rahoto anjima kadan. Jama'a masu sauraro ma assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Saboda gibi da hukumomi suka lura tsakanin malamai da kuma dalibai wajen sani da kuma iya amfani da na'ura mai kwakwalwa wato computer yasa gwamnatin tarayyar Najeriya ta shirya wata bita ta musamman ga malamai a Jalingo domin cike wannan gibi. Wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona yana da cigaban wannan rahoto.
Maibo Joseph na daga cikin masana da suka gudanar da wannan bita.
The training is about bridging the gap between
amfanin wannan bita ita ce cike gibin sani tsakanin malaman gaba da sakandare da daliban su kan sanin amfani da na'ura mai kwakwalwa.
And what we do basically is
abinda muke yi Shine aiwatar da bitar cikin kwana 5 kuma muna fahimtar da su shiriyar bayan haka za mu bar su ci gaba da karawa kansu fahimtar abin da suka koya don abu ne mai kamar aikin hannu muka gudanar da wannan daga litinin har zuwa juma'a Malam Abdullahi Yusuf na jami'ar jihar Taraba na daga cikin waɗanda suka amfana daga wannan bita
to wannan tsari ce wanda wato gwamnatin tarayya ta shirya shi wanda ana so a kowani malami wato wanda yake koyarwa da kuma ainihin ma'aikata musamman na makarantu na gaba da secondary wanda ana so a dan banna wa ƙara musu ilimi saboda ya zama cewa su tafi da zamani don saboda yanzu zamanin nan in aka ce kana ma'aikaci kai ko ba ma'aikaci bane ma to samun wato ainihin ilimi na computer musamman yana da muhimmanci a wajen tafiyar da aiki. Saboda haka ainihin wannan program din an kawo shi ne saboda ainihin ƙarawa malamai ilimi yadda za su gabatar da musamman kamar abun na azuzuwa. Akwai abubuwa da ake kira projecto wanda ake amfani da su, wanda shi malami in ba san wannan, baya da wannan ilimin, to lalle lalle kuma zai ta koyarwa irin yanayi na da. In ya samu wannan ilimi, akwai abin da ake kira projecto wanda zai iya amfani da shi akan allo, wanda zai nuna wa yara to hanyoyi na zamani na samun ilimi. Sannan dadin dadi kuma akwai hanyoyi wanda in mutum ya samu wannan ilimi wanda zai dinga amfani da shi irin musamman in yana so ya ba yara aiki hakan nan, kamar misali na assignment zai iya tura musu ta ainihin email din su, wanda zai in akwai wani correction za su turo masa shi ma ya tura musu, ba wai sai an yi ta kokarin zuwa wajen printing da hard copies da sauransu ba.
Shi ma malamin jami'a Emmanuel Ishaku Audu ya bayyana irin karuwa da ya samu daga wannan bita.
Mun koya ayyuka da dama, misali wurin Microsoft Excel. A da mun yi san Microsoft Excel, yanzu dai mun samu cikakken koyarwa cikin Microsoft Excel, kuma wannan zai rage mana aiki ma da muka koma can makaranta. Kagan da muna doka muna aikin paperwork ne, ba mu san muhimmancin Microsoft Word ba, amma yanzu mun san muhimmancin Microsoft Word, kuma zai sa mu ba ma student ma abubuwan da muke da shi. Kaga zai rage mana aiki. Kamar misali wurin da ake yi project, akwai inda da muna yin collecting da biro, amma yanzu ba san mun yi biro ba, daga computer ma za mu yi, zai rage mana aikin paper, zai rage ma student ma aikin paper. Kaga aiki ya samu kyau kenan.
Malama Mary Yanganji ita ce jami'a mai kula da sashen sabbin kimiyyar sadarwa na jami'ar jihar Taraba, ta kuma bayyana buƙatar ƙarawa malaman wannan muhimmin ilimi.
Yes, we have them over 40 in the
university. Yanzu muna da kumbo fiye da 40 a wannan jami'a.
Their assignments will be offloaded to
a nan kuma malamai na iya aikowa ɗalibai ayyukan yi, su kuwa su karɓa wayoyin smartphone ɗinsu.
Even under the Google platform.
Saboda haka mun sanar da malamai da ɗalibai a adireshinmu mai inkiyar Google don samun nasarar wannan shirin.
Masu lura da al'amuran ilimi na ganin ba da daman cimma fahimtarwa ta hanyar sabbin kimiyoyin sadarwa abu ne da yake tilas da gudanar da makarantu a wannan zamani. Yanayi da zai sa ɗalibai su tsere wa malamansu a fahimtar sabbin kimiyyar sadarwa mummunar lahani ne ga aikin yaɗa ilimi a Najeriya. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
A koke-koken koma bayan ilimi a arewacin Najeriya, wani rukuni da kusan ake mantawa da shi shine Fulani makiyaya. Duk da cewa gwamnatin tarayya ta bullo da shirin ilmantar da 'ya'yan makiyaya, kungiyar Miyatti Allah ta kasa reshen jihar Katsina ta ce za ta tashi haikan wajen ganin 'ya'yan sun rungumi neman ilimin zamani ka'in da na'in. Shugabanta a jihar Manira Tiku Lamido ne wannan bayani ga Zaharaddin Sani Funtuwa.
Lokaci ya yadda ya kamata Miyatti Allah kuma ta fantsama cikin 'yan uwanta Hilani membobinta domin jawo hankalinsu lallai su zo su rungumi wannan ilimi na zamani, kamar yadda kabilu da yawa suka yi nisa wurin yarda da a shiga makaranta domin a nemi ilimi.
Gaba me yasa kuka karkata wajen bangaren ilimin da na membobinku?
Mun ga cewa dai shi ilimi shine gishirin zaman duniyar nan. Kowa ya sani shine abin da ka mallake shi, ko da baka tara kuɗi ba kana da sandar tahiyar da rayuwarka, kana da tsare-tsare na rayuwa wanda kowa ya san dai shi ilimi shine gidan gaba a cin fa'idar rayuwa.
Ya ce tarihi ya nuna Fulani suke kan gaba wajen bada faɗakarwa akan ilimi.
Fulani suna gidan gaba wajen koyarwa da nasihantarwa ta addinin Musulunci.
Gwamnati ta ai kirkiro da irin makarantu haka na Fulani waɗanda ake cewa nomadic a Turance. Kuna samun kalubale ne dangane da halartar mutanen ku zuwa wadannan makarantu?
Kware da gaske. Ai shi yasa nace ma za mu fantsama cikin ƴan uwanmu domin lallai fahimtarwa da faɗakarwa su yarda ma su zo su shiga makarantai.
Manar Atiku Lamido ya ce za su fara bada wannan ilimi na zamani ga mambobinsu ta Ghana da masu ruwa da tsaki a bangarori daban-daban da ke fadin jihar ta Katsina.
Eh, lallai za mu shiga wajen sarakuna, iyayen ƙasa da kuma malamai, musamman malamanmu na addini. addini waɗanda suna nan lungu-lungu sako-sako ba inda ba so zamu bi ta hanyar su da kuma iyayen kasa domin mu dinga gangami shugabanninmu na kananan hukumomi zamu tabbatar sun dasa shugabanci a dukkan gunduma ta ward tabbatar da cewa an dinga bi sako-sako domin kira ga ƴan uwanmu lalle su shiga bidan ilimi na zamani da na addini da kuma shiga sana'o'i kowanne iri na rayuwa waɗanda suke halattattu
bangaren gwamnati wadda ita ce ta samun su ƴan uwan ku Fulani irin waɗannan makarantu waɗanda ake cewa na Madik education a turance kuna buƙatar ta tsomo hannunta ganin cewa da ta yi muku kamar mutanen ku sun kyale ba su so
duk abin da za a yi a cikin al'umma gwamnati ana buƙatar ta albarkace shi tunda ita ce hukuma da ake biyayya gare ta ita ta samar da nomadic din amma akwai matsaloli da mu muka haddasa su idan gwamnati ta yi abu su al'umma sai sun rungumi wannan abun sun yi amfani da shi sun more shi sun shiga cikin shi dumu-dumu gwamnati iyakarta ta gina aji ta ba da malami dan ƴan uwanmu Hilani sun ki kai yaran nasu ba za a samu nasara ba babu wata kabila da ta kamata ta shiga tai ruwa tai tsaki tai shiga duk wahalar da za ta yi ta bugi jikinta da dan yankara ake cewa domin ta tabbatar ta jawo ra'ayin sauran ƴan uwa to babu wata kabilar da ya kamata ta yi haka illa mu kabilar Hilanin da Hilani suka haifa kuma Allah ya sa muka danyi wannan ilimin na zamani kuma na addini babu wani wanda ke da laihi da ya wuce mu kan juya baya wurin ilimin boko da ƴan uwanmu ke yi mu ya kamata mu tsunduma cikin su domin jawo kannanmu da sauran ƴan uwanmu su zo su nemi ilimin nan
mafiya za ka ga su masu kiyo din nan manya ne kuma an bude irin makarantun manya a fadin jihar nan ta Katsina a lungu-lungu da sako-sako akwai ko akwai kira da za ka yi ko za samu shiga ila wannan kiran na kananan yara ne kuke yi
ai muna nan muna ta yi wallahi mun samu koke-koke da matsaloli na ban takaici na ban tausayi waɗanda gaba ɗayan su rashin abin nan da Hausa ke cewa rashin kira karam kuruma ke bacewa yana faruwa da yawa cikin ƴan uwanmu Hilani za ka ga wani ya gama makarantar shi ta secondary amma bai ma da wani kusa da shi dake ba shi shawara ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi tahi jami'a to ga yadda za ka yi ga yadda za ka yi in kuma ka ma cika ka'idai duk da haka ga kuma yadda za ka yi kaza a yi kaza za ka ga duk an rasa waɗannan shawarwarin za mu yi tabi iyakai iyawanmu mu ga mun ceto ƴan uwanmu gurgurdun
ba duka aka taru aka zama ɗaya ba wataƙila cikin al'umman naku na Fulani akwai wanda suke so su yi wannan karatu kila dama ce ba su samu ba ku matsayinku na shugabanni ko akwai wani tallafi da za ku rinka yi musu na ganin za ku jawo ra'ayinsu domin su shigo wannan ganin cewa kila suna da ra'ayin wannan karatu akwai tabbacin da za ka ba su al'umman naka
in dai tallafi kake ni ba mu da shi ba mu da wani tallafi da za mu ɗauko ko kuɗi ko su kayan aiki ba mu da su amma dai babu tallafin da ya wuce faɗakarwa saboda haka mu ma wannan faɗakarwa ita ce babban gudunmowa da za mu baiwa ƴan uwanmu kuma za mu dinga yi ko da za mu kai shekara biyar nan gaba ko goma sannu a hankali abinda muke son mu cimmawa sannu a hankali insha Allahu rabbi za mu cimma bukata
Zaruddin Sani Funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta
Kai, ni fa na kasa samun wani haddaden shirin matasa mai gamsarwa wanda ya dace da wannan zamani.
La, kina ina sashen Hausa na muryar Amurka fara gabatar da yau da gobe shirin matasa yau sama da shekara daya.
Yau da gobe shirin matasa.
To sai kuwa yau da gobe shirin matasa daga Litinin zuwa Juma'a daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 agogon Najeriya da Niger.
Ci gaba da bayani.
Yau da gobe shirin matasa na kunshe da shirye-shirye kan zamantakewar ma'aurata, tarbiyyar yaya, ilimi, siyasa, kiwon lahiya, nishadi, al'adu da kuma fasaha. Ga kuma jin ra'ayoyin matasa da tattaunawa da su ta Facebook da Twitter.
Lallai zan fara saurare kuwa.
Domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa zaki iya kama mu ta radio akan mitoci 22:25:16 kowace la'asar daga ƙarfe 4:30 zuwa 5 ko kuma ta internet a voahausa.com da kuma ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM a Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger.
Yau da gobe shirin matasa daga VOA.
Ɗan wasan kwallo ba ta manta ba.
Yanzu sai jihar Kebbi inda wasu jama'ata manya da kanana suke tallanta tumatir da sauran kayan marmari lokacin da ya kamata a ce suna makaranta. Wakiliyar sashin Hausa Maryam Atu Muhammad ta riske su a wurin Hajar su ga kuma yadda hira su ta kasance.
Me yasa kunka fi son ku yi sana'ar tumatirin ga da zuwa makaranta saboda waɗansu ire-iren ku yanzu suna zuwa makarantan boko.
Mama ina tambayar ki ta Allah ko ta boko?
Duka.
T Ta Allah muna so.
Ta Allah
muna so.
Ina son kai ki faɗa mun sunanki.
Ni a garin ki. Sunana Basira.
Daga wani ƙauye.
Ngazu.
To Basira, ina son san dalilin da yasa kin fi son zuwa ki sana'ar tumatur tun da safe fiye da zuwa makarantar boko.
Indan ba a samu ba.
Uwayen ku ba a wayar musu da kai da cewa wai ku ringa zuwa makarantar boko da sahewa, sannan in kuka taso ku je ku yi sana'a ku ta sayar da tumatur?
Ba a sa ne ba.
To yanzu idan an ka saki makarantar boko ke Basira, kina iya zuwa?
Wallahi Allah ya so.
Ko ana so a saka makaranta yanzu a kina makarantar ta kalilan ta mu kauye. To ke dai faɗa mu sunanki sai ki ga mun bayani.
Sunana Halila.
Daga wanda kauye?
Daga Gazu.
To ko ke kina ga mun dalilin da yasa ba ku zuwa makaranta sai zuwa sana'ar tumatur?
Mama muna ga miki dalilin da yasa mun ba mu zuwa makaranta sai sana'ar tumatur, da akan koda mun ka tahe ba, muna kanana ba a samu ba. Ki ga yanzu mun girma kuma sannan mu tahe mun ka iska ana samu ba. Kuma sannan yanzu ko an ci a samu makarantar boko, makarantar mu kalilanta. Dan yanzu wani ya wuce wata biyu ringa ba a mai aure.
Shekarun ki nawa?
Gaskiya yanzu ba iya na kai shafiya kila.
To yanzu ke a halin yanzu in aka ce miki ki koma makaranta, ba za ki so ke yi so ki koma gidan ki aure?
A to makaranta ai ke sai ta mama kowa yana son ta. Ko ba haka ba?
To shi dai dalilin ku shi yasa uwayen ku dai ba su sa ku bane shi yasa.
Gaskiya tun muna kanana ba mu waye ta ba.
To can garin ku na Gazo babu wata yarinya irin warin ku da ta shiga makarantar boko?
Gaskiya akwai.
Ba da yawa ba.
Ba
ke sakina. Asma'u Habiba.
Gaskiya suna. Suna ka zuwa boko.
Mata yanzu dai nan kauyen naku mata uku dai ka zuwa makarantar boko.
Gaskiya.
To me abambancin su da ke da ku dukan? Su masu zuwa makarantar
boko. A gaskiya ba mu da babbanci da su.
Kina zuwa Islamiya to?
Muna zuwa. Gaskiya ita muna zuwa. Muna zuwa sa muna zuwa da har rana muna shiga.
Madalla akwai wata mai ra'ayi ke ku shekaran ki na ku?
A shekara
ba ta wuce 8 gaskiya.
Ko ta yi kai kina iya magana? Shekaran ki na mai sunan ki?
Shekaran Chali.
Shekaran ki nawa?
Shekaran ta bakwai.
To shekaran ki bakwai. Ke yanzu an kai ke da an karama da baki samu miji ba, ko kin samu miji? To ke da ke da baki samu miji ba, yanzu an ka saki makaranta kina zuwa makarantar boko?
Ai mu muna da makaranta. Ai gyara mu an kai da.
Ina cewa. Ina cewa.
To ke gane su wayanka yaran ga alal misali muna da makarantar boko. Dan ta dan jima an saru yan yaran garan dole duk ba su sana'o'in ga gaskiya. Boko dai suka zuwa. To da baya malaman sun ka zame sun ka ki hada musu su ko sun ka bar zuwa.
Wannan dalili ne na Sadu da sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta Birnin Kebbi Alhaji Abubakar Muhammad Birnin Kebbi, inda na soma da tambayar shi akwai korafe-korafe da wasu masu tallar tumatur suka yi daga garin Gazo cewa ba su zuwa makaranta domin ba a gina musu makaranta a garin su ba. Wasu kuma sun ce laifin iyayensu ne. Me za ka ce dangane da haka?
Yanzu ma da muka magana da ke da Gazo ne hito. Ce na biya Kawara, na gaya ne makarantar Kawara sai muka wuce Gazo. Gaskiya da Gazo zuwa Kawara bai kai ma kilomita guda ba. So normally idan makaranta gari na kusa gari aka samu wani gari wanda ya girma a gina makaranta, ana jayalan waɗannan ƙauyen da anan don su zo na makaranta su dai karatu kafin Allah ya sa a samu damar da aka gina musu tasu makaranta. Don hakan ga yanzu haka mai gayyaci mai garin Kawara da headmaster don alakalla na ganin Gazo don su zo mu tattauna da su yadda za a yi waɗannan yara a tabbatar cewa kullum sun zo makaranta nan Kawara har lokacin da Allah ya sa a gina musu tasu makaranta. Dundu tsohon garin da Kawara da Gazo bai shi rabin kilomita ba.
Maryam Ato Muhammad, Muryar Amurka daga Birnin Kebbi, Najeriya.
Wataƙila masu sauraro kun lura da tambayar da Basira ta yi wa Maryam Ato Muhammad a farko-farkon wannan rahoto kan bambancin ilimin Allah da na boko. Tambayar ta ba mu mamaki lokacin da muka saurari wannan rahoto da ni da abokanan aikina. makai zaton ai shekaru 60 kusan da samun yancin kan Najeriya ai da haka mata a ce wannan layi da ke bambanta ilmukan sun kau abinda muka nemi sanin dalili kenan daga tsohon malamin makaranta mai gwagwarmaya Malam Ahmed Bunza
wato so da yawa shi wannan ilimin da ake kasawa kashi ji wannan ake mishi ilimin boko na ake mishi ilimin da Allah kai ainihin ba wannan lafazin yake ne kawai na magana ba wai ana nuna shi kai ne ilimin boko ba ilimin Allah bane ko kuma ilimi na Muhammadiya shi kuma ba kai ne ilimi bane wanda na dinna da sauransu amma wannan ainihin ne domin a sauki gane makarantar boko daban makarantar Muhammadiya daban wannan makaranta ta boko suna ainihin ilimi na Muhammadiya su ma kansu ita kuma wannan makaranta ta Muhammadiya akwai inda ke ilimin boko amma duk da Araba su ne kawai domin sauƙin bayani ba wai ainihin an yi cikakken ainihin binciken cewa wayannan abubuwan haka suke rarrabe ba ina ganin wannan shi ne magana ta farko sannan kamar yadda nake ga maka magana ta biyu wato shi ilimi na Muhammadiya wato koyaushe dole sai an haɗa da ilimin zamani shi kuma ilimin zamani sai an haɗa da ilimin na Muhammadiya saboda haka babu da za a yi a ce ka samu ilimi cikakke idan baka da wayannan abubuwan duka amma kuma ainihin tsarin ilimi na gwamnati na yanzu ba tsari bane wanda yake ainihin wanda baya da karfi hukumi na tattalin arziki zai iya ainihin rabanta ga wannan ilimin saboda kamar yadda na gaya maka canda lokacin da muka yi karatu a makarantar matakin firamare a matakin secondary a matakin jami'a gwamnati ke cikin lura mutane amma yanzu wayannan abubuwan duka sun kawo gwamnati ba ta iya ɗaukar ilimin mata a matakin firamare ballanta na a matakin secondary ballanta a matakin jami'a sannan kuma ba ta ma iya ɗaukar ilimin maza sai ga cewa sau da yawa gwamnati za ta ce kasafin kuɗin ilimi an ba da naira biliyan kaza amma abubuwan da ake kashe ma waɗannan kuɗaɗen ba ilimi ba ne domin gwamnati za ta kashe naira biliyan 5 a makaranta amma za ka bigi cewa maimakon a kawo kayayyaki na ilmantarwa waɗanda malamai za su yi amfani da su maimakon a gyara mu malamai gidajensu maimakon a kawo littattafai masu inganci waɗanda makaranta za su yi amfani da su sai a kashe biliyoyin nairobi wajen zagaye makaranta wannan abin ya zama kawai aiki ne ake yi domin kawai ta kama waɗansu aljifayen ba wai aiki ne ake yi ba domin a samu cigaba saboda haka muddin mutane suna ganin wannan abubuwan ana yi babu yadda za a yi ta yadda da cewa wannan abin da ake yi saboda su ake yi sai ka sa mutane yin ja baya da tare da ainihin yadda suke ganin abubuwa na taya
to Comrade Bunza ta yaya za a sha wannan kala domin a kudancin a kudu maso
kuma matsalar ta ba shine ya kamata gaskiya a koma tun daga farkon zane don saboda gaskiya irin yadda ainihin gwamnati ke rikon matsala ta ilimi irin riko irin na sakai na kashi da kuma irin yadda aka bari makarantu na firamare da secondary da jami'o'i masu zaman kansu suka wofanta a cikin ƙasa ko ina to muddin waɗannan abubuwan an gabatar da su fiye da makarantun gwamnati babu yadda za a iya samun cigaba a wannan ilimi
to
sannan na biyu shi kai ne ilimin ƴaƴa mata dole a zauna a yi musu bayani mai kyau cikakke domin san cewa wannan ilimin ƴaƴa mata shi aka fuskanta sannan ƴaƴa mata suna da buƙatar a yi musu tattali yadda ake wa ƴaƴa maza muddin gwamnati ba ta fi shaka nan ba akwai matsala sannan abu na uku shine ya kamata a yi bayani akan irin yadda ake barace-barace da yawon buɗe ya kamata a zauna a yi magana da sarakuna a yi magana da malaman addini a yi magana da masu wa'azi a yi magana da mutane a zo a zauna a faɗa mu juna gaskiya cewa wannan abin da ake yi ba zai yi ba ba su yi wa a ɗauki yara waɗanda yake ya kamata a ce suna makaranta a ba su talla ya kamata bai kamata a ɗauki yara waɗanda ya kamata su yi makaranta ba a kan su yawon bundi bai kamata a ainihin cewa yawon bundi ya zama tilas ga duk wanda ya karatu Muhammadiya ba alhali akwai malamai sun yi miliyan waɗanda suka yi karatu Muhammadiya amma ba su yawon bundi ba ko da kuma wani abubuwan su ne abubuwan da ya kamata a yi bayani a kai kuma bayani mai kyau na gaskiya ba bayani na faruwa ba
masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin na gari na kowa a wannan mako sai kuma mako na gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamar na madadin dukkan wakilanmu da huka ji da Comrade Ahmed Bunza da kuma Cuba Hero Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
To Halima, har yanzu dai ana nan ana dakun jin kuri'ar da aka kada na sakamakon ta a Jamhuriyar Niger na zaben shugaban kasa da 'yan majalisu da aka yi. To sai dai ana jiran wannan sakamako sai kuma ta tabbata cewa sai sun kai wata daya suna jira domin kuwa sai an yi zabe zagaye na biyu domin a gane wanda ya ci wannan zabe tsakanin shugaban kasar da yake kan mulki wanda ya samu kaso 48 na kuri'ar da aka kada. Shi kuma wanda yake biyo masa Muhammad ya sami nasa kasan da ya biyo bayan sa. Kasar kamar ta bayyana cewa sojojinta tare da na Najeriya za su yi aiki tare kamar yadda suka saba, kamar yadda kuma suka bayyana cewa sun ma kama ƴan Boko Haram, sun kashe wasu daga cikin su kimanin guda 100, sun ceto mutane da dama daga hannun waɗannan ƴan Boko Haram a wani samame da suka kai.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu, sai kuma da la'asar idan Allah ya guda mana ku sake jin wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku.